وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wata sabo ya kama ko 30 ne 29 to je kama 29 muka ce ko 29 ga watan Jumadal Akhira hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano to mun ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn na babban malami Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullah wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna ne game da miji ya zamto yana kiran matarsa da mafi soyuwar sunaye ma'ana ya dinga kiranta da suna mafi kyau ko sunan da tafi so ya duba sunaye waɗanda suke masu ma'ana mai kyau wanda suke cakuɗe da kuma gauraye da ƙauna da soyayya ya dinga amfani da su wajen ainihin wato kiran sunan matarsa ya samo laƙuba masu daɗin ji a kunne masu ɗauke da ma'ana masu tasiri a cikin zuciya ya ainihin wato laƙabtawa matarsa ya dinga kiranta da waɗannan alƙab ɗin mun shiga gidan annabta gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ɗaya daga cikin matansa kuma yar gaban goshinsa Nana Aisha radiyallahu anha ta labarta mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke faranta ranta da irin yanda ke daɗa mata majiyanta ta hanyar kiranta da suna mafi kyau inda yake amfani da abinda larabawa suke kira at-tarhim wajen rage wasu harufa in za a kira sunan mutum dan nuna wayewa da kuma nuna ainihin wato style wajen kiran sunan yakan ce da ita ya Aish maimakon Aishatu kamar yanda aka sani sannan yakan kira ta da Humaira wanda wannan shi ma suna ne wanda yake yana kunshe da kyau da kuma daɗin ji kamar yanda yana mata laƙabi da ainihin wato Ummu Abdullah wannan duk mun tattauna da kuma ma'anonin waɗannan sunaye mun karanta wani athar duk da cewa athar ne da'ifi domin mursal ne athar din sayyidina Umar radiyallahu an inda yake cewa ainihin wato Abu Uku Yusafina wato wudda akhika yace na farko ka da zamto kana wannan suna nuna irin tataccen san da kake wa abokinka ko dan uwanka ko abokin zamanka ka zamto kana masa sallama duk sa'an da huka hado ka dinga yalwata masa a wurin zama ka kuma dinga kiransa da mafi soyuwar suna a gare shi, ma'ana sunan da ya fi so shi za ka dinga kiransa da shi, sai ya zamto ko da yaushe yana son haduwa da kai, dan ya san in ka tashi kiransa kakan zaɓi sunan da shi ya fi so ka kira shi da shi. To bayan mun tattauna wannan, mun tattauna gaba ta gaba shine khairukum khairukum li ahli. A karkashin wannan ana bukatar miji ya zamto khairu sadiqin wa khairu murabbin, ma'ana ya zama mafi alherin abokin zama, mafi alherin mai tarbiya a cikin gidansa, wajen zama da iyalansa. Ka zamto mafi alherin mutane a cikin iyali, wajen tausasawa, wajen lausasa magana, wajen kawaici da kuma afuwa, wajen nuna kauna da soyayya. Mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li nisa'ihi wa ana khairukum li nisa'i, wanda wannan ɗaya ne daga cikin kyawawan ta'adu na musulunci wanda ya zo da su, inda ainihin wato musulunci ya sanya kyautatawa zuwa ga ainihin matarka ta aure da kuma iyalinka, yana daga cikin mafifita ayyuka, kuma duk wanda yake yin haka yana daga cikin mafi alherin mutane. Da haka wanda ka same shi mafi alheri a gidansa, to shine mafi alherin mutane a gida da waje. Mun karanta wata magana ta Luqmanul Hakim, yake cewa yanbaghi lil aqil an yakuna fi ahlihi kasabi, sannan wa idha kana fil qaumi wujida rajulan, wanda wannan athar ne wanda an ruwaito shi kuma daga sayyidina Umar radiyallahu an, inda ainihin wato yana nuna cewa mafi hankali ya kamata ga mai hankali ya zama a gidansa mai sakin fuska, ya zamto mai walwala, ya zamto mai raha da iyalansa, ya zamto kamar karamin yaro. Amma idan ya fito waje, to a same shi ainihin wato tsayayyen mutum ne, ko kuma jajirtaccen mutum, ko kuma duk sa'an da ake neman ya zama cikakken namiji a gida, kuma a same shi cikakken namiji ne, ma'ana baya yin shiririta da shirme a gida, ba kuma yayin wasarere da sakaci game da gudanar da gidansa, amma tattare da haka kuma yana da saukin kai a cikin iyalinsa. Mun karanta wata magana ta Al-Thalibi, duk da nayi ta kokarin in samu asalinta ban iya samu ba har zuwa yanzu, inda aka ce Al-Thalibi yana cewa man ahsana siyasata ahlihi kana ahlan li siyasatin nas, duk wanda ya zamto ya iya siyasar tafiyar da iyali, duk da cewa mata suna da wuyar al'amari, halinsu yana da wuyar a iyashi, sannan kuma amma duk da haka ka samu cewa mutum ya iya tafiyar da su, yana jimiri da haƙuri da su, duk ta inda suka bullo yana da hanyoyi masu yawa wajen bullewa, in suka toshe can yana da wasu ƙofofin da zai fita, ya iya ainihin wato gudanar da su, ya iya siyasar zama da su, to wannan ya cancanci siyasanci jama'a, ma'ana ya kamace shi ya zamto yana ainihin wato a jagorancin mutane, dan duk wanda ya iya jagorantar iyali a cikin gida, to zai iya jagorantar mutane a waje. Wannan shine sanan mun karanta wata hikima ta mallanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, wannan magana ce ta sayyidina Ali radiyallahu anhu, kaman yanda mai al-iqidul farid ya kawo ta. Mai al-iqidul farid yake cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu cikin maganganunsa na hikima yana cewa mallanat mahabbatu mallanat kalimatu, duk wanda kalmominsa suka zamto suna da taushi, yana da sassaukar magana yana da taushin kalami, wajabat mahabbatuhu, wannan mutum kaunarsa ta zama wajibi. Kenan daga cikin abin da zai wajabta a iyalanka su kaunace ka, ka zamto mai taushi, ka zama mai magana mai laushi, ka zamanto mai sanyayawa. Amma kenan mafhumul mukhalafa kenan, man galu zar kalimatu, kaga wajabat bughdhuhu kenan, duk wanda kuma ya zamanto maganarsa ba dadi, maganarsa sai tsawa, maganarsa akwai kaushi, in an fada sai baka, to wannan kuma kinsa ya zama wajibi. Shine mafhumul mukhalafa. Idan dai dadin magana da taushin zance yakan sa a kaunaci mutum, to kaushin zance da mummunan kalami shi kuma yakan wajabta a kimacin kenan. An gane ko? To za mu tashi akan ja'a rajulun. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ja'a rajulun ila ahadihu kama ila arab, wani mutum ya zo ya samu ɗaya daga cikin masu hikiman larabawa, faƙala lahu ya ce da shi kaifa akunu khairan nas ya ce ina so in zama mafi alherin mutane ya zan yi wa'anne hanyoyi zan bi wa'anne irin dabaru zan bi in zama mafi alherin mutane ina so ya zama mutane suna in zama mafi alheri a cikin su duk inda na zauna ya zamto akwai alkhairi na dake yaduwa a cikin guri faqala alhakim sai wannan mai hikima yace idza kunta khairar rajulin fi baiti kunta khairan nas ai baka da wata matsala baka da damuwa in kana so in ka fito waje ka zama mafi alherin mutane mutane suna ganin alherin ka suna ganin kirkin ka to ka zama mafi alherin mutane a cikin gidanka ya zamto mutanen gidanka ba korafi akan ka mutanen gidanka suna jin dadin zama da kai to wannan zaka zamto mafi alherin mutane in ka fito waje amma mutum ba zai zama inuwar giginya ba a waje ai ta yabansa amma in ka je gida ka ji ana kushe shi to duk wanda kaga ana kushe shi a waje ya nuna cewa abinda yake nunawa a waje ba gaskiya bane domin gaskiyar wato halin mutum yakan zama ne a gida duk da mace tana da rauni duk da cewa suna da tasgaro a rayuwarsu duk da cewa suna da matsaloli irin nasu amma duk da haka kaji mace bata fadar wata magana sai alkhairi game da mijinta a to wannan yana nuna cewa yana da mu'amala mai kyau yana da hakuri yana da jimiri da zama da iyali da haka sai wannan mai hikima yace ka koma gidanka ka gyara alakanka da iyalinka duk sanda matarka take ganin ka a matsayin mafi alherin miji da ta dace da shi to in ka fito waje kai ne mafi alherin mutane kuma da yawa za ka ga ana samun akasi sai ga mutumin kirki ne mutanen waje suna yabansa suna fadan kirkinsa suna fadan nagartarsa amma gaskiya ba shi da mu'amala mai kyau da iyalinsa a cikin gida to kuma kaga wannan ba karamin gibi bane mutum ya sama wa kansa kamata yayi daga gidan ya kamata alherin ya fito sai kuma ya taba ya kuma nasu ya bazu a waje amma ya zamto wajen alherin duk kowa ya samu ha karami ha babba amma matar mutum da yaransa ƴaƴansa na gida su ne kadai ya haramta wannan alheri wannan gaskiyar magana ba karamin ainihin wato gibi bane a rayuwar mutum ta auratayya faqala ar-rajulu wa kaifa akunu khayra rajulin fi baiti sai mutumin yace to algafarta malam mai hikima yaya zan zama mafi alherin mutum a gidansa tunda ka ce in ina so in zama mafi alherin mutane to in zama mafi alheri a cikin gida to ya zan kasance mafi alheri a cikin gida qala bi husni suhba wa tibil ishra limra'atika wa auladik ai abun mai sauki ne yanda zaka zama mafi alherin mutane a cikin iyalinka shine bi husni suhba da kyautata abota da su wa tibil ishra da dadin mu'amala da zama da su limra atika ga matarka wa auladika da yayanka in ka samu wannan shikenan kawai ka zamto mai dadin mu'amala da iyalinka wato kana da dadin zama da matarka da yayanka suna jin dadin zama da kai sannan ka iya zamantakewar da su to wannan shine zai sa ka zama ka ciri tuta a gidanka kuma ka zama mafi alkhairin mutane Allah ta'ala ya sa mu zama mafi alkhairin mutane a cikin gidajenmu gaba ta gaba malam yace ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalanci iyalanku bil ma'rufi da kyautatawa kuma amalanci iyalanku da abin da yake sananne na kyautatawa a shari'a tahtajul mar'atu ila mu'amalatin min naw'in khasin matar mutum tana da buƙatar wata mu'amala da shi ta musamman koda yana wata mu'amalar mai kyau a waje yana mu'amala mai kyau da abokan huldodinsa to ita matarsa ita tana da wata bukatar ta kyautata zamantakewa da mu'amala da ita nau'i na daban sabanin irin nau'in mu'amalarsa da abokansa sabanin irin nau'in mu'amalarsa da abokan harkokinsa na office ko na kasuwa sabarin irin nau'in mu'amalarsa da ainihin wato makwabtansa matarsa tana da buƙatar wata mu'amalar ta musamman ta atamidu kuma mu'amalar da mutum zai yi da iyalansa wannan mu'amalar kacokan tana dogara ne alal rifqi wallin alal rifqi akan tausasawa wallin da lausasawa ma'an nusuhi tare da nasiha wal irshadi da nusantarwa wannan shine irin mu'amalar da mace take so miji yayi mata a gida ya zamto yana mu'amalantarta bir rifqi in kuskure ta yi cikin sauki zai wayar da kanta ya nuna mata kuskure kuma ta fahimta wallin sannan wajen mu'amala yakan yi amfani da kalamai masu taushi masu laushi ma'an nusuhi amma fa zai dinga yi mata nasiha tare da yin nasihar ita ma nasihar cikin hikima kuma cikin ainihin wato taushi wal irshad da kuma al irshad wato shiryawa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'amalanci iyalanku bil ma'ruf da kyautatawa wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan kaga wato umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana umartar maza su zamto masu mu'ashara masu gogayya masu mu'amala masu zamantakewa da iyalansu bil ma'ruf da abin da yake ma'ruf abin da yake mai kyau mu'amala mai kyau mu'amala ta alheri mu'amala mai dadi suratul nisa aya ta ainihin 19 wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-uslub al-amthala ko al-uslub al-amthali fi mu'amalati al-mar'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yana karantar da mu al-uslub al-amthal salo mafi dacewa fi mu'amalati al-mar'a wajen mu'amalantar mace annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya mana ga salo wanda ake bi wajen mu'amala da matarka ta aure istawsu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'la fa in dhahabta tuqimahu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khaira wannan hadith mun karanta shi a farkon muqaddimar mu ta wannan littafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istawsu bin nisa'i khairan ay ikbalu hadha wa hadhihi alwasiya ku karbu wannan wasiyar ta yin mu'amalantar mata da alheri istawsu bin nisa'i khairan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wasiyar da zan muku ku mazaje ku karbu kuma wannan wasiya daga gare ni ta mu'amalantar iyalanku bil ma'ruf da kyautatawa fa innal mar'ata domin ita mace khuliqat min dila an halicce ta ne halittar da take akwai karkata a ciki an halicce ta ne min dila daga hakarkari wa inna a'waja shay'in fi dila mafi karkacewar wato hakarkarin a alahu na sama wa in fa in dhahabta tuqima idan ka tafi zaka miƙar da shi kasarta to zaka kariya shi ne wa in taraktahu idan kuma ka bar shi lam yazal a'waj ba zai gushe ba yana karkace fastawsu bin nisa'i khaira ku karbu wasiya ta alheri game da mata ma'ana ku kyautata musu kar ku zalunce su ku ba su haƙoƙin su ku fuskantar da su zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi ta hanyar da ta dace an gane ko yawa labudda an yakuna fi khalqiha shay'un wato min al-iwaj wan naqas ka sani ba makawa duk kirkinta duk nagartarta duk karatunta duk iliminta to zaka same ta tana da wani nau'i na al-iwaj karkacewa wan naqas da kuma wani nau'i na tawaya da haka wannan mu'amala da za ta wani lokaci ta faɗi magana ka ji magana dai bata kwanta maka ba rai ka kyautata mata kaga kaman ma yanda ta yi maka kaman bata gode ba to wayannan halayyar da waɗannan yanayiyikan da zaka iya tsinta game da mu'amala da zamantakewa da su kayi hakuri akan haka ka ci gaba da kyautata musu domin in ka ce zaka dinga muqabalantar su da irin yanda suke ma to ihsani zai maka wahala zuwa gare su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kalli ta yi maka kaza ka ce to sai ka rama ko ta yi maka kaza ka ce to ka daina kyautatawa ka daina kawo abubuwa na ihsani wa gidanka a'a istawsu bin nisa'i khairan ku kyautata musu kar ku zalunce su haƙoƙin su da Allah ta'ala ya rataya muku ku ba su ainihin wato kuma ku ci gaba da nusantar da su ilal khair zuwa ga alheri bai kamata ai kaza ba kaza ya kamata ai an gane ko dole za a iya samu wannan kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mar'ata khuliqat min dila ay khuliqna khalqan fihi i'wijaj tukhalifu fihi ar-rajul an halicce su da wata irin halitta ko khuliqna khulqan an halicce su da wata irin dabi'a wani irin yanayi wani irin hali wanda fihi i'wijaj akwai karkata a cikin sa wanda ya bambanta ya kuma saba da irin halinka kai namiji don haka an gaya ma ba za ta zama irin ka ba a karkashin haka kenan zaka dinga samun wannan nau'in na karkata wani lokaci ta tare da ita duk sanda zaka zauna da ita to zaka samu ta wannan hanyar ko ta wata hanyar daban za a samu karkata daga gare ka za ka ta bambanta da kai a tunani ta bambanta da kai a hangen nesa ta bambanta da kai akan tauna magana ta bambanta da kai akan juriya da hakuri tana da bambanci da kai to saboda haka sai ka kula da haka shi yasa aka baka jagoranci aka ce ka jagorance ta ana ganin kana da sufofin da ita ba ta da domin ba a gaya ma ba ba a rufe ka ba ba ai ma ta kiya ba an gaya ba wace ce ita ina fata an gane a cikin wannan hadisin akwai fawaid da yawa daga ciki akwai taujihun li mu'amalatin nisa bit tasamuhi was sabr wato wannan hadisin abin da yake karantar da mu yana yi mana hannunka mai sanda da jan gora wajen in kana da mata ko kana da ka auri mace to ka mu'amalance ta bit tasamuhi da kau da kai was sabr da hakuri wannan abin da hadisi yake nuna mana kenan kuma duk ko a gidan malam wa ka auro ta kaka ce ayyan malamai ko yar wace ce in dai har gidan annabta an samu irin waɗannan abubuwan na karkacewa irin ta mace to mace sunan ta mace a da ko a yanzu da haka duk wanda zai gaya maka yanda yake zaune da su zai gaya maka akwai wato hakuri sosai wanda a tattare da haka kuma cin nasara da kuma daukaka take da haka wannan hadisin yana nusantar da mu yanda ya kamata mu amalanci matan mu bit tasamuhi was sabr wajen ainin a tasamu saukakawa da kau da kai was sabr ka ji kai kaman baka ji ba ka gani kai kaman baka gani ba ka kuma zamto kana da hakuri wannan hadisin yana nuna riayatul islam bil mar'a lalle musulunci ya bada kulawa sosai game da mace wa fi riayatiha kuma a cikin kulawar da musulunci fa yayi mata muhafazatun ala salamatul mujtama wannan wato akwai kiyayewa ga lafiyar al'umma wannan kulad da aka bata shine zaman lafiyar al'umma domin da musulunci yayi wasarere da ita ko yayi watsi da ita ko bai nuna ai kaffa kaffa a kula da ita ba to da za a samu matsala domin ita ce tushe da tubalin da ake gina al'umma da ita al-isharatu ila wato anna hawwa wannan hadithin a cikin sa akwai ishara da cewa ita na hawwa kulikat min dilai adam an halicce ta ne daga hakarkarin annabi adam da haka kenan cirran gini cirran zane wannan karkatar da kake gani karkata ce wadda ta samo asali tun daga nana hawwa da haka sun gaje ta ne tuntuntun da haka da na da da na yanzu duk suna da irin nasu ainin al-ijaj din da haka duk a da can hakuri ake da su a yanzu ma ana so a ji dadin zama da su sai an yi hakuri da su an gane ko taujihur rijal bi tahammuli ma qad yadhharu minan nisa min tasarrufatin li'annahum aqdaru ala al-ihtimal wa as-sabr minhunna a cikin wannan hadisin akwai wato jan hankalin maza na su zamto masu dauriya masu hakuri game da abin da zai bayyana gare su na matayensu na wani tasarrufi wanda za su gabe musu ba li'annahum aqdaru ala al-ihtimal domin an lura su ne suka fi samun su ne suka fi wato suke da iko da damar jimiri da jurewa was-sabr da kuma hakuri minhunna fiye da mata shi yasa jagorancin ma aka bawa ainihin wato namiji sannan wannan hadisin yana karantar da mu mahimmancin mai tarbiya ya san dabi'ar wanda yake so ya tarbiyance shi in kana so ka tarbiyance mutum to ka gane dabi'arsa in ba ka gane dabi'arsa ba za ka sha wahala wajen tarbiyantar da shi to ita kuma mace a karkashin mijinta shine mai tarbiya akan ta to in ya kasa gane wace ce ita to zai sha wahala kuma ba zai ci nasara ba a tarbiyar da haka wannan hadisin yana nuna maka cewa ka san wanda zaka tarbiyanta ya dabi'arsa take wannan zai saukaka maka wajen ta wace hanya zaka bi wajen dora shi akan hanya da kuma tarbiyantar da shi din ina fata an gane sannan a cikin wannan hadisin dai akwai tikrarul wasiya lahunna ana sake mai a cigaba da maimaita yi musu nasiha ko wasiya wannan ana karfafa maka wannan ne saboda irin raunin da suke da shi da kuma bukatuwar su zuwa ga wa zai dinga tsayawa kullun ya dinga cewa ku yi kaza kar ku yi kaza wannan akwai abubuwa da yawa cikin wannan hadisin amma wannan kadan kenan daga ciki da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dabi'un su yanda suke sai mun ci gaba da yin hakuri da kuma kokarin dora su akan abin da yake shine na daidai da kuma kokarin ainin kawar da su daga abin da yake na kuskure wa qala abu darda wannan hadisin imamu al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 3331 qala abu darda yace limraati yace wa matarsa radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda yace idza ra'aytuni ghadibtu فردّيني فردّيني وإذا رأيتك غضبت رديتك وإلا لم نصطحب. أبو الدرداء سيجي يوم أتسى سر زمن تكيوا يتي أبونا نكي صودك إذا رأيتني idan kika ganni gadiftu na yi fushi wani abu ya faru daga gare ki na kuskure dan haka a karkashin wannan kuskuren da kika ga na yi fushi faraddini to ki ta ban hakuri ki ta ai ina gaya mu ku gyara faraddini ne faraddini wato ki ta wato lallashi na ki ta ban hakuri kan in dau zafi ke ma ki dau zafi a'a an yi mun laifi na yi fushi to ki ci gaba da rarrashi na har na hakura wa idza ra'aytuki gadibti in na bata miki naga kin yi fushi to raddaytuki zan tararrashin ki zan ta baki hakuri zan ta abun nan har sai kin huce wa illa idan ba wannan salam muka dauka ba lam nastahib ba za mu zauna lafiya ba ba za mu fahimci juna ba a wata ruwa ma asra'u ma nataf ma wato ma asra'u ma naftarik in ba haka muka yi ba to da gaggawa zamu rabu zaman mu ba zai yi ba haka sirrin yake in ka bata mata ba magana girman kai ba magana kai ne mai gida ba magana kai wallahi baka isa ka bata a'a alagafata malan zaman lafiya ya zama ya fi zama dan sarki da haka kai ma kana so ka samu kwanciyar hankali kana so ka samu natsuwa kana so ka samu wannan sakan annafsi din da ake bukata a gida to saboda haka kai ka bata mata kai mata ba daidai ba matsayin ka na dan adam wani lokaci kai ne zaka yi kuskura kuma ka gano kai ka bata mata zaunar da ita rarrashe ta ba ta hakuri in ma akwai wani dan cin hanci da toshiyar baki na wani abu da take ta san a siya mata ba a samu damar siyowa ba siyo ka taho tare da shi ka bata sannan ka bada baki wannan dai yana da kyau wannan shi zai sa sai a zauna lafiya haka ita ma in ta fusata ka ce maka ba daidai ba to ita ma maganar ta ce ita ma ai sarauniya ce ita wallahi ba za ta iya bada hakuri ba ta fadi kenan ta zubda aji a'a abu wato Abu Darda ya gaya mana sirrin zamantakewa ana iya zama kaga wannan hadi wannan athar din na Abu Darda ya nuna maka wani lokaci zai iya zama kai ka bata mata kamar yanda wani lokaci kuma zai iya zama ita ta bata ma ai mutane ne ku dukkaninku kaga wani lokaci kai laifin wani lokaci ita ta yi laifin to shi Abu Darda sai ya gaya matarsa yace sirrin da zamu zauna lafiya shine in kika bata min nayi fushi ki ta bani hakuri har na huce idan na bata miki naga ni na bata miki to zan rarrashe ki hakki huce wannan in ba haka muka yi ba lam nastahib ba za mu fahimci juna ba ko ba za mu zauna lafiya ba tazawwaja ahadu salihin imra'atan wani mutumin kirki ya auri wata mata fakana yu'ashiruha bil ma'ruf ya kasance yana mu'amalantar ta da kyautatawa wala yabkhasuha huquqaha baya tawaye mata komai na hakkinta hakkin zamantakewa komai yana yi kyautatawa gurgurdan ikon sa yana yi amma hiya amma ita fakana tabkhasuhu ba'd huquqihi amma ita ta kasance tana tawaye masa wasu hakokin sa wala tasma'u kathiran liqauli bata sauraron da yawa cikin zantuntukan sa ma'ana in yana magana bata saurara in ya kwabe ta bata kwabuwa in yace tayi ba lalle ne tayi ba fa kana yasbiru alaiha wannan salihin bawa ya kasance yana ta hakuri da ita wa yad'u laha bi salah yana kuma tayi mata addu'ar Allah ya gyara halinta kaji yanda ake an riga an yi aure har yaya su to zaka iya tashi kai ta kiyamul layli na Allah ya gyara halinta in Allah ya gyara halinta kai ne da riba amma da wahala ka samu irin wannan kawai za ka ga in ta bata yaga abubuwan kawai addu'a yake Allah ya hore eh ai kawai dai dama nake so in samu wallahi zaki gane kuran ki dama nake so in samu an fahimta eh ba laifi bane in ka samu dama ka karo wanda za su zamto suna competition tare wannan babu ba za a ce karkai ba amma dai ka sani cewa gyaruwata gyaruwarka ne da haka babu laifi ka tashi cikin sallolin ka na dare ka tashi wuraren da ake amsa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wuraren duk da ka san wurare ne na ijaba ka dinga daga hannu ya Allah ga matarka Allah ka san yanda nake fama da ita Allah ka san halinta kaza Allah ka san Allah ka gyara halinta yafi karfin Allah ne ya gyara halinta to ka gani tunda da soyayya ku kuka yi auren ku kana kaunarta yanzu kuma zama yayi zama ga yaya an samu to maimakon arabu gara kai taimo ta addu'a salaha domin gyaruwar ta gyaruwar kai kuma galibi za ka ga bamu cika sa iyalanmu a cikin addu'o'i ba akwai wani abu da take ba ka jin dadi akwai wani laifi da take ma tana bata ma rai akwai wani halinta da kawai hakuri kake da shi to kai ta yin addu'a kan wannan halin mana ko kuna zauna lafiya duk san da ta bujiro da irin wannan halin sai ka ji ranka ya baci akwai musiba saboda wannan ko kana cikin farin ciki kana cikin walwala da tayi kaza din nan sai ka ji gaba ɗaya duk hankalinka ya tashi sai ka ji ranka ya baci sai ka ta addu'a ya Allah ina da wata jarabawa ya Allah da ka jarabce ni da ita matata mutu ne kirkice ta wurare da dama amma akwai wata matsala guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ya Allah kai ne muqallibal qulubi remote control din zukata a hannunka yake kai ne mai gyarawa ya Allah ka gyara min ita wallahi in ka dace da ijaba wallahi zaka sha mamaki wallahi za ta zama muslimacin kanitacin ta'ibacin abidacin zaka sha mamakin yanda za ta zama to ai mai gyaran zuciyar shi ka hada shi da ita sai kaga ta gyaru mallan sai kaga kamar ba ita bace al'ams kamar ba ita bace sai kaga wani tsoron Allah ya shige ta sai kaga wata kauna ta musamman taka ta shiga ranta har ma ba ma ta san ta ganka cikin damuwa wanda da in ta ganka cikin damuwa ita ta saka kuma ko a jikinta wai an tsikari mai kakkausa ko a ruwanta to sabida haka daga cikin abubuwan da zaka dinga yi ka ji shi wannan salihin bawan abin da ya dinga yi kenan tana halin baba ta yi mara kyau ba yana ta hakuri da ita kuma yana ta yi mata addu'ar Allah ya gyara ta sai ka koya Allah gafarta mallam ko fara ardata yawmin wa hiya na'ima sai Allah ya nuna mata ishara sabida salihin bawa ta aura a cikin mafarki wata rana tana bacci sai ta yi mafarki annaha tasiru ma azaujiha suna tafiya tare da mijinta fi dariqin akan hanya suna cikin tafiya ya tafarra'u sai wannan hanyar da suke tafiya sai ta rabu ila dariqaini zuwa hanya sai ta rabu gida biyu suna zuwa wani junction wani guri kawai sai hanya ta rabu biyu an gane ko faqala laha zawjuha sai mijinta ya ce da ita huna sanaftariq anan ne zamu rabu li'anna dariqa yace abinda yasa zamu rabu da ke anan saboda hanyar la ya sa'u illa wahidan minna ba za ta ishe mu mu biyu ba sai dai guda kowace hanya sai dai mutum daya daga cikin mu ki kalli hanyar nan kin ganta eh to yanzu ba yanda aka iya mu biyu ba za mu iya shiga hanya kwaya daya ba da haka yanzu anan zamu rabu dole sai dai ki bi wannan hanyar ni kuma in bi wannan hanyar an gane ko falam mastaiqazat da ta farka daga baccin nan hankalinsa sai ya tashi wannan wani irin mafarki ne ana cikin tafiya kawai an zo wani guri ya ce anan zamu rabu da ke me yasa yace saboda hanyar nan kin ga guda mu ba wanda za ta dauke mu biyu ne da ke sai dai ke ki bu guda ɗaya ni in bu guda ɗaya da haka da ta farka hakat mara'at sai ta bada labarin mafarkin da ta yi li ahadi mufassirin ru'ya ga ɗaya daga cikin masu fassarar mafarki sai ta samu wani mai masanin fassarar mafarki sai ta ce masa ga wani mafarki da ta yi ya dan tayi mata da hankali fa qala laha sai wannan masanin wa mai fassarar mafarki ya ce anti tukhalifina zawjaki alamu suna nuna wannan mafarkin abin da yake nuna kina saba wa mijinki wa yushiku an yufariqaki kiris ya rage ya sake ki ya kusa rabuwa da ki fa khafat sai ta tsorata wa aslahat min haliha sai ta gyara halinta waye ya musu addu'a sa ta yi wannan mafarkin to kaga da yake ta addu'ar Allah gyara ta sai Allah ya jarabce ta da wani mafarki da aka yi mata fassarar mafarkin sai ta ga to lokaci yayi in baki a hankali ba ya kusa rabuwa da ki sai Allah ta'ala ya sa wannan mafarkin da ta yi da fassarar da aka yi mata sai ta gyara halayenta sa'id zawjatak ka taimaki matarka taimaka mata babu matsala an wanke wanken nan ba komai makota da yan sa'ido in sun shigo za su ce ai ta mallake ka din rabu da su an fahimta ko eh yawwa ko mijinta ce za a ce mijinta ce ne suna fita kai amma wallahi ba ta da mutunci wanke wanke fa muka ga ta bashi yana yi an gane saboda su mutanenmu ba a san soyayya ba ba a san taimako ba ba a san tausasawa iyali ba a san ana agazawa iyalai ana taimaka musu ba in aka tarar kana shara a gida ko kana wanke wanke ko kana wanke mata kaya a je a tarar da tarin kaya kuma a duba a ga babu naka duk kayanta ne a tamfofi da lesussuka kake ta wankewa an fahimta ko to saboda haka wannan duk ba wani abu bane kuma ko kai haka kana nan sunanka mai gida yalla bai har yanzu ba abin da ya ragu daga cikin kimarka ko darajarka ba abin da ya tabu saboda mai gidanka yana yin haka sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ya hura musu wuta a itace aje a tarar da kai duka ya futu-futu da toka amma kawai ka hada ta da ya sunansa eh wannan abin da ake sa gawayi ba mangal ba eh corpot ko ka hada ta da corpot kuma ba agaji malam kana zaune kuma sai masifa kake yi har yanzu wutar bata kama ba a dora girki eh sai ka zo kai ma ka ce maka ta ce nayi gawayin haki kama sai ka ce bazan taso kila iskar bakin ka ta fita ta karfi da ka zo in ka hura daya biyu uku sai ga wuta ta kama ki sai ke ara ba mu guri ai abin nan sai kai in yi wannan barazanar amma sai ka koma can gefe kana ta sababi kana duk tayi futu-futu da abin nan Allah gafarta malam ka dinga taimaka mata eh an gane aiki yayi yawa sai ka dan rage mata wani musamman ka koma da wuri ko ka koma gida ko kana nan ayyuka sun yi mata yawa sai ka rage mata wani daga ciki to shine ma'ana sa'id zaujata ka dinga taimaka mata musa'adatu zaujati fi a'malil manzil taimakawa matarka a cikin ayyukan gida nau'un min anwa'ir rahma wani nau'i ne daga cikin nau'o'in tausayi matarka za ta dinga ji a ranta kana tausayinta kar ka zama ta gane cewa baka tausayinta kawai maslahar kanka ka sani in dai abinka ne to shine kawai ya dame ka amma ita duk abin da ya shafe ta ba ruwanka da shi to gaskiyar magana za ta saka daga cikin wanda baka tausayinta baka kuma daga cikin abin da za ta gano kana tausayinta akwai irin waɗannan abubuwa walaysa inqasa lirrajula kuma wannan ba rage matsayin namiji bane dan an ganshi yana wanke-wanke ko an ganshi yana shara ko an ganshi yana cire mata yana ko an ganshi yana wanke banɗaki ko an ganshi yana wanke mata kaya ko yana wanke wa yara kaya ko yana wanki ita tana daurewa wannan duk ba rage masa matsayi kaiwa wannan bai dauke shi daga sunansa namiji ba an gane ko fa kun fi baitika ka kasance a gidanka wa ma'a zaujatika tare da matarka kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa ma'a azwajihi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da iyalinsa a cikin gida taqussu alaina sayyidatu aisha radiyallahu anha ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda tana labarta mana ta'awunan nabi sallallahu alaihi wasallam taimakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi fi baiti a gidansa wa ma azwajihi tare da matansa an gane ko qailatan tana cewa kana fi mihnati ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi mihnati ahli ai fi khidmati ahlihi cikin hidimar iyalinsa yake hidima mala aka ce hidima karkace ai ni na gama na ba dai naje na nemo ba kuma in dan zo zan dan miƙe gaba a ce wani mace wanke ai wannan aikin ta ne eh ai ba ci aka yi ko diushe ba ka dan dawo kaga kana da nishadi ba ka gaji ba kuma in ka gajin ka ce da Allah kake ga fafanta so na kama miki kaza ba amma a hakan za ka ga gaci can ta shagaltu tana wani aikin ga wani abu a kusa da shi remote sai ya kira ta tana can tana kitchen remote din nan da ke mu goma na eh yalla bai kenan abu ne wanda fa gashi a kusa da shi maimakon irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dinke kayansa da kansa ya zamu karanta yanzu wani ne cewa zai dauko zare da allura ko tana da kikin dinki ka hauke sai ka koya ka hauka yi mata wani lokaci ma ka yi mata girki kace yau zaki ci girkin maza kowa ko ma gefe duk kuna taya mana kuri kuna cika mana baki kuma an tabbatar a duniya girki ma mun fi ku iya girki a kaza to bari ki koma gefe ka zuba kaza ka debo kaza ka auna ka zuba kawai tana zaune jeje ki je zauna ke ma ki huta yau ka dan jaraba ko so daya mana Allah gafarta malam an gane za ta ji dadi sosai kuma wannan fa shine soyayya ita ce zamantakewar da Allah ina jin dadi cikin zazzare ido da muzurai da ba dariya ba walwala ba kaza kana zaune a cikin gida kamar wani abun nan ba dai dai bane an gane ko na'am eh a'a to ai dama za ka ga mata ai testing ne ai ran da ka samu dama sai ka kuma yi eh ba wai an fahimta yayi dadi dan abin nan wai ce ai kar kuma a ce kullun sai kai ba ka'ida bace rubutacciya ta kullun sai kai an gane ko in ka samu dama kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hidimar iyali fa idza sami'a al-adhana kharaja idan yaji an kira sallah kuma sai ya fita in yaji an kira sallah sai ya fita an gane ko dan ayyuka yan kanana ko baka yi manyan irin su girki ba dai wasu ayyukan dai haka wani lokaci jikinsu ya dan gaji ko kuma sun dan shagaltu da wani abu ko kuma bacci ya dan dauke su ka dauka an gama aikin ba a gama ba a shara ba sai ka share gidan ba wani matsala an gane ka share ka tattara ka zuba a cikin wurin zuba shara wa fi riwayatin wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5363 wa fi riwayatin a wata ruwaya yukhitu thawbahu manzo Allah yana dinke tufafinsa shi fa ba kallafa musu komai sai sun ba dauko ruwan alwala ita a dauko bayan yayin alwala ina abinci in an ka ina plate aje a dauko tokalin fa yana ina aje a dauko to ina ruwan wanke hannu aje a dauko to ina kuma ruwan sha duk da cewa ita duk wannan kaiwa da komawa da take lada take samu dan ibada take ba laifi bane dan tayi ta je ta dauko kaza ta dawo ta je ta dawo duk zuwan da zace ta dawo mala'iku suna nan suna ta recording lada take samu to amma dai akwai wani nau'i na tausasawa akwai wani nau'i na rahama akwai wani nau'i na nuna kauna ka rage mata ayyuka wani abun ka tashi kai da kanka wani abun ka je ka dauko da kanka wani abun duk wannan babu laifi kuma har yanzu kana nan kai ne mai gida ba wai kwace maka matsayin ka akai ba yukhitu thawba manzo Allah yana dinke tufafinsa da kansa wa yakhsifu na'ala yana dinke hancin takalminsa sallallahu alaihi wasallam wa yarka'u dalwa yana dinke gugansa in ya yage gugan gidansa in ta yage duk wannan abubuwan kamata ya ce kana da wata eplaya kana da almakashi kana da yan waɗannan yan kananan kananan abubuwa na ayyuka na gida wanda ba komai sai an ce a nemo mai gyara abu kaza sai an ce a nemo makoci a nemo kaza a wasu abubuwan kananan kai ma zaka iya yin wasu abubuwan ba sai an je nesa ba wannan dai yana da fa'ida addalwu wi'a'un yurfau bihi al-ma' min al-bi'r guga kenan ka koma cikin fatawul bari mujalladi na 2 shafi na 191 wa inda majtama umar wa inda majtama umar bin al-khattab radiyallahu anhu bi ahli hims wa shakaw ilayhi amirahum sa'id bin amir رضي الله عنه فقالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سبب ذلك فقال سعيد ليس لأهلي خادم فأعجن العجينة ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز الخبز ثم أتوضع ثم أخرج إليهم لوكش عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدد متعني همس sai ya tambaye su game da shugaban da ya nada musu shine Sa'id bin Amir suka faɗi kirkinsa suka ce ba matsala yana kaza amma dai suna da korafe-korafe guda hudu anan an faɗi guda ɗaya korafe-korafen su guda hudu suka ce abinda muke aibatawa game da Sa'id bin Amir kun san kuma ɗaya ne daga cikin asharatul mubashirin bil janna saboda kirkinsa da nagartarsa da gudun duniyarsa Sayyidina Umar ya bashi shugabanci da wato ya zama kamar ko gwamna a Hims cikin kasar Sham sai yake tambaye su to menene korafin ku game da shugaban ku sai suka ce abubuwa guda hudu kawai muke aibatawa game da shi na farko baya fitowa sai lokacin walaha baya sammakon zuwa office sannan duk yanda muke da bukata sa to baya fitowa da daddare zamu je ko nokin muka ba zai bude ba an gane ko sannan kuma duk sati akwai ranar da kwata-kwata ba ma ganin sa sannan abu na hudu wani lokaci kawai a gaban mu sai mu ga ya yanke jiki ya suma wannan mu sune matsalolin mu Sayyidina Umar sai ya ce to ya Allah kar ka tabar da zatona game da Sa'id bin Amir nan take kafin ma a sashi sai Sayyidina Umar ya fara addu'a yace ya Allah zatan da nake wa Sa'id bin Amir ya Allah karka sa in ji kunya Allah kadka tabar da zatona akan Sa'id bin Amir lokacin da ake wannan magana Sa'id bin Amir ya sunkuyar da kansa shi kuma hawaye yake tai Sayyidina Umar yace ka ji abin da mutanen ka suka ce me zaka ce yace to Allah ya sani ban yi niyyar magana ba ban kuma so wannan abubuwan duk da suka faɗa in taba yin bayani akan su ba amma tunda yanzu yanayi ya zo kuma ya kamata in magantu to zan yi magana korafin su na farko sun ce ba na fitowa sai walaha ba na sammakon fitowa waje haka ne yanda suka faɗa amma ya amirul mu'minin kuma farkon kissar abin da ya faru Sayyidina Umar ne ya rubuta yace a rubuto masa sunayen talakawa da miskinai yana so yaga adadin su zai tura musu rabon su daga ainihin wato Baitul Mal daga lalitar gwamnati ga wani kaso an samu ana so a tura mutanen Hims nasu a rubuto talakawa da miskinai sai yaga da sunan Sa'id bin Amir sai ce na ce ku rubuto mun sunayen talakawa kuma ku rubuto mun har da sunan gwamnan suka ce shi wa fakiri ce duk albashin san ya dauka talakawa yake raba albashin san ya dauka talakawa yake raba an bayyana Sa'id bin Amir yace khalifa ba ni da wani mai min hidima a gida kuma matata ba ta da lafiya da haka ni ne nake kwaba fulawa in na kwaba fulawa in jira sai fulawa ta tashi sannan in gasa mana biredi ko gurasa sannan in na karya ita ma ta ci sannan kuma shine nake samun dama in fita an ji da kaga yana hidimtawa iyali shine mahallu shahid matarsa ba ta da lafiya kuma shi ba shi da dan aiki ko yar aiki a matsayin sa na gwamna ba shi da yan aiki ba shi da kuku da haka shine ya zama kukun tunda matar wanda ya kamata ta yi ba ta da lafiya da haka shi yake zama ya nemo fulawa ya kwaba in ya kwaba ta tashi in ta tashi sannan ya gasa gurasa ko biredi in ya gasa gurasa ko biredi sannan sai kuma ainihin wato in ya karya sai ya fito Sayyidina Umar ya ci gaba da addu'a yana cewa yawwa alhamdulillah alhamdulillah na san Allah ba zai kunyata ni ba game da al'amarinka yace al'amari na biyu kuma gaskiya ne yanda suka faɗa bana fitowa da daddare yace saboda darana na tafiyar da yinin gaba ɗaya wajen hidima gare su aikin su nai ta yi darana to kuma ubangiji na bashi da lokaci na da daddare kuma lokaci ne na ubangiji na ashe da daddaren kuma sai ta ibada da rana tun safi ana har daga fitowar sa har zuwa a tashi daga abin nan duk ana ta hidimar mutane da al'umma da aka dora masa shugabancin su da daddare kuma yana kokarin ya gana ne da mahallicin sa Sayyidina Umar ya ƙara jin dadi yace yawa na san dama insha Allah na san za a rana sai ce na uku kuma gaskiya ne ba na fitowa a rana daya a wata ruwayar a wata sau daya a wata ruwayar kuma a sati sau daya yace khalifa ban so in faɗi haka ba kaya na kwaya ɗaya ne tak wannan fa gwamna ne fa kaya na kwaya ɗaya ne tak to a cikin kwanakin da nake ta hidima ga jama'a bana samun damar yin wanki sai sau ɗaya a sati to wannan ranar ita ce zan zauna a gida in wanke ba dama in fita zan jira su bushe in yanzu ne kace bayan sun bushe a goge sannan sai a sako su sai a fita shi yasa na wari rana ɗaya a sati ta wannan zan tsaya in yi wanki ba ni da mai mun wanki ni nake wanki da kaina yace kuma abu na hudu gaskiya ne wani lokaci ana samun in yanke jiki in fadi yace shi kuma akwai Khubayb bin Adi al-Ansari wanda Qurayshawa suka taba kashe shi a gabana lokacin ba musulunta ba suka yi gunduwa da shi mun karanta kissar sa ina jin a cikin Riyadu Salihin a gurin shi Khubayb yake addu'a Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada ko bidadan wala tughadir minhum ahada duk sanda na tuna lokacin da naga an kashe shi yanzu sai in dinga ina ma na taimake shi lokacin to duk lokacin da na tuna wannan kawai sai in ji na fita daga hayyaci na sai in yanke cikin fadi Sayyidina Umar ya daga hannunsa yace alhamdulillah wannan shine abin da nake zato game da shi an fahimta ko to wannan kaji shine mahallu shahid na wannan sai saboda haka da suka kawo shi kara faqalu suka ce la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar baya fitowa wajen mu har sai hantsi ya dago sai lokacin walaha fa sa'alahu Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu an sabab dhalik Umar bin al-Khattab sai ya tambaye shi game da dalilin haka faqala Sa'id sai Sa'id yace laysa li ahli khadimun ya khalifa ya laina ba su da wani mai hidima fa ajinul ajina ni nake kwaba fulawa thumma ajlisu in zauna
hatta yaktamira har sai fulawar ta tashi thumma akhbizul khubza sannan sai na gasa gurasa thumma atawadda to daga nan kuma sai in na karya sai in yi alwala thumma akharuju ilaihim sannan in fito wajen talakawa ba wai zama nake kawai saboda ni shugaba ne in ki fitowa wajen su da wuri ba wa taqulu imra'atun min al-a'rab tamdahu zawjaha wata mace cikin larabawan kauye tana yaban mijinta tace maridtu sanatan shekara guda ina rashin lafiya in jita fakana zawji ya gasilu lana thiyabana tace mijina shine mai wanke mana kayan mu ya wanke nasa ya wanke nawa da yara wa yasna'u lana khubzana mijina shine mai mana gurasa ma'ana shine mai dafa mana breakfast da safe shine mai mana girki wa yu'iddu lana ta'amana shike tanadan mana abincin mu yaf'alu dhalika kuma tsawon shekaran nan yana ta yin wannan hidimar waliftisamatu la tufariqu shafatayhi ban taba ganin murmushi ya bar lebansa ba ya nuna ya gaji ko ya kosa ban taba gani ba fatashabbahu in lam takunu mithlahum to Allah mu yi kokari mu kamanta mun fa sai an yake zuciya fa fatashabbahu in lam takunu mithlahum ba ta da lafiya shekara guda kai ne boyi boyinta tun yau sai zaka ce a zo a nade ta kai ta gida a samu mai kula da ita kai ka gaji an fahimta saboda haka haka ta yi abin nan wata qulu ukhra wata ita kuma tana yaban mijinta tace ka zamto cikin wannan kai ma wata rana a rubuta littafi a faɗi sunanka yanzu kaga rajulun ba ban ci sunansa ba to kai ma koda irin wannan na kira din ne a ce wata matarka ta bada labari wani lokaci duk da bata tanakkara ka bata faɗi sunanka ba wata rana sai kuma wasu ƴan bayan mu nan gaba ko wanda za su zo nan gaba sai su karanta tarihin ka kai ma a ce an taba samun wani magidanci mai kirki mai kaza matarsa tana faɗa kaga wannan shine ma'ana khairukum khairukum li ahli ita kuma wannan tana cewa zauji mashgulun da'iman tace mijina yana da wato commitment da yawa ko da yaushe yana da shugul da yawa shine ma'ana mashgulun yana da shagulgula da'iman ko da yaushe dan haka walakinnahu sai dai cewa shi ya harisu yana kwadayi ala amali sulati ko salati yana kwadayi koda yankan salat ne yayi min wai idadi sufurati da kuma shirya dining table gurin cin abinci ya dan shirya ka nau'in min al musa'ada yana daukan wannan kaman wani nau'i ne na taimaka min da yake ba shi da lokaci sosai amma ya shigo ko dai yankan salat da ba shi da baya daukan lokaci zai dan yanka min salat haka kuma wani lokaci ya dan shirya gurin da za a ci abinci ko iya wannan yana yi min a matsayin yana taimaka min duk da ba shi da lokaci sosai kuma tana jin dadin wannan dan taimakon wanda yake iya yankan salat ne da dan shirya gurin da za a ci abinci amma tana jin dadin haka to Allah ya sa